سكا ميويا
gaskiya babu wani ci gaban da aka yi cikin demokradiyya a kasar Cameroon. In ka duba babu wani ci gaban da aka yi a demokradiyya, zan iya gaya maka ma mun koma baya ne. Zaka ga akwai 'yan siyasa dewa da suke na personal da aka kama su domin dai suna so su fito titi su bada ra'ayin su, aka kama su.
Wannan demokradiyyar tamu ta kasar Cameroon demokradiyya ce kawai take da take da suna, amma ba wata demokradiyya a ciki. Kowane dan adawa ya za a yi a saye ka, a sa ka a ju, in ka ki sayuwa kuma a buga ma guduma, a kulle ka ko a sa ka hijigar dole kana ji kana gani.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwa da ku a wannan shiri na farko a cikin wannan shekara sabuwa ta 2024. Kuma za mu yaye kallabin wannan shiri na tsaka mawuya a wannan shekara din a kasar Cameroon, inda Paul Biya shugaban wannan kasa dan shekaru 91 a duniya ke ci gaba da mulkinta tun lokacin da ya faro shi daga ran 6 ga watan Nuwamba shekarar 1982, muna magana shekaru 42 da suka wuce kenan. Yanzu magana nan da muke da ku, Paul Biya shine shugaban kasa mafi dadewa yana kan karagar mulki a Afirka, shine shugaban kasa a duk duniyar nan wanda ba dan jinin sarauta ba, wanda yake mulki ba kakkautawa, wato bai tsaya ko ina ba tun lokacin da ya fara har yanzu a fadin duniyar nan baki daya. Ba da bayan haka a duk duniyar nan ba za ka samu wani shugaban kasa da ya girmi Paul Biya ba, shine kowa tsufa. To kuma har yanzu da muke magana yana nan kan karagar shi ta mulki. To akan haka ne wakilinmu na can Cameroon, wato abuninta Yawunde Muhammad Bashir Ladam, ya gayyato mana wasu gogaggun 'yan siyasa har guda 4 daga jam'iyyun siyasa daban-daban na kasar Cameroon, ciki har da jam'iyyar da ke mulki ta Paul Biya din, domin su zauna su duka su kalla kuma su gaya mana yadda suke kallon ci gaba ko rashin ci gaban harkar demokradiyya a wannan kasa. To Muhammadu, bismillah kai da bakinka.
Masu saurare assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa tare da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Naku Muhammad Bashir Ladan da zan gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan birnin Yaounde, wato babban birnin Cameroon. Lallai kuwa maudu'inmu na yau za mu tattauna ne akan ci gaban da aka samu ko kuwa da ba a samu ba a fannin demokradiyya a kasar Cameroon. Mun san cewa Cameroon tun 1990 kamar shauran kasashen nahiyar Afirka ta rungumi wato demokradiyya a matsayin yanayi na tsarin mulki na tafiyar da kuma al'amuran kasa. To a yau dai muna tambayoyi ne ga manyan baki da muka samu, daga cikinsu akwai wato Malam Shehu Usman daga Yawunde. Shehu Usman, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
To shi kuma Malam Muntari Hamisu daga wato Baminda, babban birnin arewa maso yammacin Cameroon a yankin Ingilishi a nan kasar Im. Malam Muntari Hamisu, assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Muna nan tare da kuma wato Alhaji Muhammadu Jafaru na jam'iyyar RDPC ko kuwa CPDM, shi kuma daga can Bertuwa kenan, babban birnin gabashin kasar Cameroon. Alhaji Muhammadu Jafaru, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Daga karshe kuma ga CC Bamanga, shi kuma daga birnin Duwala kenan, shi ma daga wato jam'iyyar 'yan adawa yake na FSNC. CC Bamanga, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa tare da kai. Na ga kuma za mu fara maudu'in namu ne da kai, wato tambaya da muka taho maka da ita dangane da cigaba ko rashin cigaba da aka samu a fannin demokradiyya a kasar Cameroon tun 1990 da kasar ta rungumi wato demokradiyya a matsayin yanayin tsarin mulki da gudanar da al'amura.
A gaskiya babu wani cigaban da aka yi wato a cikin demokradiyya a kasashenmu wato na Afirka bakaɗe, musamman ma a ƙasar Cameroon. In ka duba babu wani cigaban da aka yi a demokradiyya, zan iya gaya maka ma mun koma baya ne. Don me yasa muka koma baya? Don a ɗaya za ka ga akwai 'yan siyasa dewa da suke na personal da aka kama su a banza. Menene kama su da aka yi? Wato domin dai suna so su fito titi su bada ra'ayin su aka kama su musamman ma ina tuna da wato ƴan uwana ƴan siyasa da suke nan a MRC da suke nan a partin din wato shugabar mai tafiyar da siyasa a Kawala partinta kuma akwai ƴan farin hula ma daewa da suke nan a fursuna na daya kenan na biyu kuma zaka gani akwai ƴan jarida daewa da yau a ƙasar Cameroon mun san cewa an kama su aka masu duka akai masu wato tsananin abubuwan da bara iya ma fada ji dadi akan nan domin a ji shi ba ina tuna da Muhammad Wazizi da har yanzu ba binne shi ba ina tuna da Martinez Zogo da har yanzu in ka duba mun san yanda ake tafiyar da sha'anin shi kaga wannan dukkan ai ba raka cewa akwai demokradiya ba to a gaskiya a nawar ra'ayin ni wato ni ina duba cewa mun koma baya ne sosai don yau a kasan Cameroon bayan da zakai ka fito kai magana en gwamnati basu takura maka ba ko kuma basu nemi shigar da kai a waɗansu matsalolin da mu duka muka shina ba to abin tausayi ne a tafiyan da muke yi to abin da nake so in kawo kenan na wara'ayi
Sheikh Usman wato mai tsokaci kan harkar siyasa a nahiyar Afrika Sheikh Usman a shirinmu na yau a wannan sashin Hausa na muryar Amurka Mu'awarar mu ta danganci maganar ci gaban demokradiya a kasar Cameroon. To a matsayin ka na mai tsokaci wani duba kake wa ci gaba da aka samu har ila yau.
To a gaskiya Alhaji Bashir Ladan in ana duba ne ta fuskan demokradiya da kuma ci gaban da aka samu to an samu dai tofa albarkacin baki a kasar Cameroon. A matsayin ci gaban demokradiya shine kawai aka samu a matsayin demokradiya amma wani ci gaba hakan nan a karan kan kasa me kasa ta amfana wani irin ci gaba kasa ta samu to in a matsayin tattalin arziki ne kaga a yanayin da da muke lokacin da bamu a cikin demokradiya yanzu da demokradiya ta zo inda kowa zai samu wato zai shago mun demokradiya sai zama abin ya zama wasu tsirawo ne suka ware suke amfana da wannan baiwan demokradiya to kada babban abin da dai zamu godewa Allah shine kashikashin rayukan da wasu kasashen suke fama da shi duk da irin tattalin arzikin da Allah ya mallaka musu mu bamu da shi a wannan kasan da dai akwai wasu bangarorin da ƴan tawari da suke ta kai hare-hare suka dagula al'amuran kasan da kuma rikicin da ake samu a arewa na Boko Haram amma kan fuskan demokradiya lokacin da tsohon marigayi shugaban kasa Ahmadu Ayidu ya bar karagar mulki kamfanonuwan da kasashen kamar suke da shi na kayan kai sun kai guda 700 muna da jiragen sama akalla guda 7 muna da jigin ruwa guda 1 muna da abubuwa na more rayuwa bila adadin amma a yanzu komai wanda kamar za ta dauka nata na karan kanta na taka rawar gani babu hasali kuma duk wasu ayyukan da aka dauko na makudan kudi baza ba a cin magace to a muddin gaskiya a fuskan demokradiya dai ba wani ci gaban da aka samu a kasar Kamau in dai magana ce ta gaskiya
to Malam Shehu wato idan na saurare ka shin kana nufin cewa zuwan demokradiya ne ya kawo ya sa wato yawancin sungulla a kayan alatu da kamar suke da shi ta lalace ne ko ya kamar da kalisafa a kamfanin jirgin sama a jirgin ruwa da shauransu shin zuwan demokradiya ne ya kawo haka kai buga watakila an samu wani dan ci gaba musamman abin da ya shafi wato sungulla irin na zabe an san cewa a kasar Kamaru ba akalla dai daga 1990 zuwa yanzu dai an yi gudanar da zabe kamar na shugaban kasa kamar so 6 hakan nan zuwa 7 akwai zaben ƴan majalisa da aka yi su ma gagara kirga haka kuma kansiloli duk babu irin wanda ba yi ba wannan duk baya nuna alamun ci gaban demokradiya
Alhaji Bashir ai wannan demokradiya ta mu ta kasar kamar demokradiya ce kawai takin da take da suna amma ba wata demokradiya a ciki wannan kuma zabubukan da aka gudanar a 1991 a lokacin aka yi zabe aka yi yunkurin tada rigingimu marigayi John Fundi mafi wasu alkaluman masu hasashe sun nuna cewa shi ya lashe wannan zabe amma gudun tarzoma ya ce shi
bai zai yi yaki koko bai zai tada kayan baya ba aka samu zaman lafiya shi wannan shugaban namu ya zarce. To tun daga wannan lokacin demokradiya ce zama kawai kowane dan adawa ya za a yi in ka taso ya za a yi a saye ka a sa ka a ju in ka kisaiwa kuma a buga ma guduma a kulle ka ko a sa ka hijirar dole kana ji kana gani. In ka duba yanzu mafi akasarin kasashen da ba su da demokradiya su suka ci suke ci gaba. Yanzu misali in ka duba kasar China ai ba demokradiya ake a China ba kowa ya sani. A India ma su ma kasan salo irin nasu demokradiyan kasashen da suke annan Rasha kasan irin demokradiyan su amma sun da suke tsantsan demokradiyan ita Faransa da take ikirarin demokradiya da ita Amurka ai ana ganin irin cikas da suke samu in abu yayi daidai da ra'ayin su demokradiya ne in ya saba musu kuma duk yanda za su yi su karya wannan kundin tsarin mulkin demokradiyan karyawa suke gaskiya demokradiya kasar Kamaru ita ta kawo mana cikas.
To a gaishe ku malamai. To wannan shine ƙarshen kashin farko na wannan tattaunawa da muhawara da muka fara dangane da siyasa a ƙasar Kamaru. Idan Allah ya kai mu rana wuce za mu zo mu ci gaba da duba me yasa kamar yadda aka fara magana ƙasashen da ba su da demokradiya a duniyar nan sun fi masu demokradiya samun ci gaba. Kuma shin jam'iyyu ko ƙungiyoyin adawa a can Kamaru suna taimakawa wurin dagula harkokin demokradiyan nan ko kuma dai jam'iyya mai mulki ce kawai take yin wannan? Muna godiya ga shi wakilin namu na can Birniya wanda ya Muhammad Bashir Ladan da kuma bakinsa da suka hada da Shehu Usman da Dr. Muntari Hamisu da Muhammadu Jafaru da kuma Sisi Bamanga. A madadin su duka ne Aliyu Mustafa Sakuta a nan Washington DC muke kare muku kyakkyawar fata a cikin wannan sabon shekarar da aka shiga. Allah ya ba mu dukkan alherin da ke cikin ta. Ku huta lafiya.